Kungiyar UMOA wacce ta kunshi kasashe takwas na yammacin Afirka masu amfani da kudaden sefa ta bi sahu a zaman da ta gudanar a Abuja, dabara da taron kungiyar sai dawo na ranar 30 ga watan Yuli. Saboda haka kungiyar mai kula da harkokin kasuwanci sha'anin kudi da zirga-zirga ta yanke shawarar yi wa Nijar kamar kudade da kadarorinta da ke ajiye a bankin bankuna na Abesiyawo mai cibiya a Dakar, babban birnin kasar Senegal. Matakin da hukumomin mulkin sojan Nijar da wasu kungiyoyi bakwai suka kalubalanta a kotun UMOA da ke Wagadugu a bisa bukatar ta jingine shi zuwa lokacin kammala shari'ar da ke tsakanin sabbin hukumomi da shugabannin kasashen Afirka ta Yamma a hukuncin da ta yanke a ƙarshen makon jiya. Kotun ta dora alhakin abubuwan da suka wakana a wuyan sojojin da suka hamɓarar da zababben shugaban kasa, kamar yadda ministan shari'ar Niger mai shari'a Aliyu Dauda ya bayyana wa taron manema labarai.
Ko ran da za a shari'a mu ba ga mu ba, sai muka ji kadan an yi shari'a an ba mu rishin gaskiya, an ce tunda shugabannin mu suka dauki mulki suka amshi mulki da kari, don ku bai kamata ba wannan shugabannin su sa kara gaban wannan koti ta tadage wannan agaggauce kudurin abun da sun kaba mana kamar yadda shari'a ta nuna.
Bayan nazarin wannan shari'a, mahukuntan Nijar na ganin alamun an fake da dalilan siyasa wajen yanke hukunci, in ji ministan shari'a.
Ni da dan guntun ilimi ran na wajen shekara 27 ina aikin shari'a, alkali na shari'a gaggawa, bai yi shari'a yadda doka ta ce ba, kuma bai tsaya cikin hurumin da doka ta bashi ba. Askeci akai bai kamata ba ya taba matsala ta abin da ya haddasa aka shari'a, tun mu takunkumai aka azamu muka ce wannan takunkuman sun taka doka, kenan duk abin da zai kaiwa ga takunkuman nan ko sun taka doka ko bai kamata ya tayar shi direct man shi ya nuna kamar ai takunkumin da anka samu na don saboda an yi jiwon mulki na, in muna son a dubi takunkumin a mai mulki. Babu zancen shari'a ba bisa ga doka an kai ta ba, wannan zancen na siyasa ne.
A wata ranar ta gaba da kawo yanzu ba a bayyana ba ne, kotun ta UMOA za ta saurari bangarori a yayin zaman da aka kira na zurfafa bincike a shari'ar da ke tsakanin haɗin gwiwar hukumomin mulkin sojan Nijar da wasu kungiyoyi bakwai da dai gefe shugabannin kungiyar kasashen yammacin Afirka masu amfani da kudaden sefa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.